bincike na nuna cewa yanzu haka jami'an tsaro da ke kan hanya sun mai da shingayen da aka kafa domin bincike tamkar shago, inda matafiya da kuma direbobi kan ba da kuɗaɗe masu yawa kafin su wuce, kuma da wuya sai tafiyar mintuna 5-10 ba tare da samun irin waɗannan shingayen jami'an tsaron ba. To wai koya matafiya ke ji a yanzu? Ga da ta bakin wasu matafiya.
Kaga ni dai 5,000 daga nan zuwa Jalingo. Na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba, wai yayi an hana su ɗaukar mutum uku, yan sun ɗauki mutum uku za a kama su kuma za su biya kuɗi, kuma ba wai ba halin su rage. Kaga dole ne sai mu biya tunda muna son mu je gida.
Kuɗin mota daga Jalingo zuwa Yola naira 3,000 muka biya. Sun kirage mana sun ce doka da aka ba su ɗauka mutum biyu ne a baya mutum daya a gaba. Ka ninka kudin motan, kuma duk da ninkin kudin mota da aka yi, jami'an tsaro na daltsare suna karbar na goro a hannu saboda an hana shiga daga jiha zuwa jiha. Yanzu haka zaka idan ka je mashigan gari zuwa jiha zaka ga jami'an tsaro na cike. To sai su tsaya da muwa mota su je su clearing kansu tukunna, kafin nan sai su sake dawowa mu tafi.
Sakamakon wannan halin da ake ciki, yanzu haka tuni kudin mota ya tashi goron zabi.
An hana interstate kowa ya sani, gwamnati ta hana, sai dai wajen local government za a iya zuwa Mubi, Jada Gani da su Mayo Balwa. Za a Mayo ana zuwa 400, Jada Ganye 1,200. To yanzu kuma kaga gwamnati ta sa doka ba a son matsi, ana son tuzura tsakanin jama'a saboda wannan ciwon. Yanzu Ganye ana ɗauka 1,500 ne mutum uku ne a mota, ɗaya a gaba uku a biyu a baya mutum uku, Mayo ɗaya a gaba uku a baya shi ma 500-600. Kowa dai yana complain ba kuɗi. In ka duba yanayin tashin maga motoci yanzu ba masu tafiye-tafiye saboda wannan ciwon ya karya tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya.
Ya mako dai zuwa yanzu tuni wasu 'yan jarida da kuma kungiyar kare haƙƙin mutum Adamu suka sama binciken wannan zargi.
A farko dai suna comrade Gambo Dawud da daga cikin shugabannin kare haƙƙin ɗan Adam na Arewa Shimashi Gabas. Mun samu rahotanni da yawa wanda mun ture wakilai mu, ma'aikatan mu sun bincika, sun tabbatar mana yanda da jami'an tsaro suke takurawa bayin Allah, suke takurawa direbobi. Sai muka yi amfani da wasu wakilai mu su je su biya kuɗi su shiga mota su tafi kaman za su yi tafiya. Tabbas sai za ka samu jami'an tsaro duk kowane gurin da suka je sai sun biya kuɗi naira 200, naira 500. Wani gurin ma in kama irin masu cewa mobile court din nan ko to je ka da gidanka din nan suna biya kuɗin da yake taron naira 500. To amma a fahimtar mu wannan ba daidai bane. In matsalan cewa takaita zirga-zirgar da doka da gwamnati ta sa, in har ya kasance haka, ai bai kamata ana musgunawa direbobi da sauran bayin Allah bane. A'a, da sai a tsaya kan dokan tsantsa za a yi shi.
To wai komai na 'yan sannan jihar Adama za ta ce game da zargin da ake yi a yanzu? DSP Suleiman Yahangroje shine kakakin na 'yan sannan jihar. Ita kuma ba su da masaniya, to amma ko ai za su bincika.
A Ibrahim Abdulaziz a zahirin gaskiya rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna nan muna ta yin kokarin domin tabbatar ma al'umma cewa kowa yana da haƙƙi game da tabbatar da doka, sannan kuma karɓar na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karɓar dukansu uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma duk wanda ya yi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka, kuma a kullu yaumin a shirye muke domin mu gudanar da bincike akan wanda ya karɓa da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu.
Kamar na 'yan sannan jihar Adamawa, ita ma ta koranta da jihar Taraba ta bakin kakakinta DSP Dabi Misal ta ce ba ta da masaniya dangane da wannan cin hancin da ake karɓa.
Yawanci idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba, kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka ba su haka, idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu ba su musayen su karya doka. Kaga wannan abu ne wanda dole sai mun samu bayanai na kwarai a wajen da aka gani, kuma wani duka shi sai su tafi wajen yan jarida cewa ga abin da karɓar su maimakon su zo wajen mu. To dole ka ba su shawara ka musu da 'yan sanda ko ban sa gobe. Yana nan muna jira duk wanda ya kawo shaida abin da 'yan sanda ya yi a kan matakin da ke rarrabawa, ba shi ne su ne su na mutum ba kuma shi 'yan sanda zai saurare su.
Ko ma da menene yanzu da an zura ido a gaira rahotannin da kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama za su fitar game da wannan batu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka. daga Yola a Najeriya.